Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25 31 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM. Da tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masaurare, assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Ibrahim Alfa Ahmed. Da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau Talata 20 ga watan Yuni na shekarar 2017. A shirinmu na yanzu za ku ji rahoto akan ranar tunawa da ƴan gudun hijira da Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe daga Jamhuriyar Nijar. Muna kuma ɗauke da bayanin wani matashi da ya tafi yawon cirana a ƙasar Libya akan halin da ƴan gudun hijira da ƴan cirana ke ciki a can. A yau muna son mu ji ra'ayoyinku akan ta yaya za a iya magance abubuwan da ke sa mutane gudun hijira. Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce 1-202-205-2655. Kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar. Za kuma mu kawo muku labaran wasanni daga Jamhuriyar Nijar, amma duk sai bayan labaran duniya.
Jama'a, assalamu alaikum. Wani jirgin saman yakin Amurka ya harbo wani jirgin sama maras matuki ko drone da ke dauke da makamai na ƙasar Iran mai goyon bayan gwamnatin Siriya. Jim kaɗan bayan 12 daren Litinin, yayin da ya doshi inda jami'an soji suka bayyana a zaman wurin da dakarun sojojin ƙawance suke a kudancin Siriya. Jirgin yakin na Amurka ya harbo wannan jirgi na drone a lokacin da ya doshi wani sansani a kusa da At-Tamp da ke bakin iyakar Siriya da Iraki, inda Amurka take horas da mayaka da suke fada da ƴan ƙungiyar Daesh ko kuma ISIS. A baya cikin wannan watan ma sojojin ƙawance sun harbo wani jirgin na drone na sojoji masu goyon bayan gwamnatin Siriya a kusa da wannan wuri, a cewar wata sanarwa ta rundunar sojin Amurka a yankin gabas ta tsakiya. Wannan lamarin yana zuwa daidai lokacin da Australia ta ba da sanarwa a yau Talata cewa za ta dakatar da hare-haren da mayakanta na sama suke kaiwa a tsakiyar Siriya na wani lokaci. Wannan matakin yana zuwa kwanaki kaɗa bayan da wani jirgin saman yakin Amurka ya harbo wani jirgin saman yakin Siriya, abinda ya sa har ƙawar Siriya ɗin, wato Rasha, ta ce daga yanzu za ta ɗauki duk wani jirgin saman yaki na ƙasashen ƙawance da Amurka take jagoranta a zaman na abokan gaba a samaniyar Siriya. Wata sanarwa daga ma'aikatar tsaron Australia ta ce za ta nazarci yanayin samaniyar Siriya da kuma yanke shawara kan abin da za ta yi a nan gaba.
Wakilan Majalisar Dokokin Amurka sun gana da ‘yan jarida a yau Talata domin yi musu bayani a game da ikirarinsu na cewa Shugaba Donald Trump ya keta tsarin mulki a saboda karɓar kuɗi daga gwamnatocin ƙasashen waje ta hanyar kamfanoninsa ba tare da izinin Majalisar Dokoki ba. A makon da ya shige, wakilai ‘yan jam’iyyar Democrat su kusan 200 sun shigar da ƙarar shugaban a gaban kotun tarayya game da kuɗaɗen da kamfanoninsa suka samu daga gwamnatocin ƙasashen waje tun lokacin da aka rantsar da shugaban watanni 5 da suka shige. Takardar ƙarar ta ce Trump da wakilansa sun ɓoye yawan kuɗaɗen da kuma lokutan da suka karɓe su. Senator Richard Blumenthal ya ce tsarin mulkin Amurka ya tanadi cewa tilas Majalisar Dokoki ta amince kafin shugaban ƙasa ya karɓi irin waɗannan kuɗaɗen. Ba za mu iya bayar da amincewarmu ba ga abin da aka ɓoye mana, in ji shi. Ɗan Majalisar Wakilan Tarayya John Conyers na Kwamitin Kula da Harkokin Shari'a ya ce shi da sauran ‘yan jam’iyyar Democrat abokan aikinsa sun sha rubuta ma Trump suna neman ya yi masa bayanin kuɗaɗen da yake samu daga waje, amma har yanzu ko ofan ba a ce masa ba.
Kada a shafa da cewar labaran duniyar nan suna zuwa muku daga sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Kwamitin Sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi kira ga Eritrea da Djibouti da su warware rikicin bakin iyakar da suke ta hanyar lumana. Djibouti ta zargi Eritrea da laifin tura sojojinta suka mamaye yankin da suke rikici a kai mai suna Ras Dumera, a bayan da sojojin kiyaye zaman lafiya na Qatar su 450 suka bar yankin a makon da ya shige. Idan har da gaske Eritrea ta girka sojojinta a wurin, hakan zai janyo barazanar sake komawa ga yaki a karon farko tun gwabzawar da suke kan wannan yanki a shekara ta 2008. A lokacin wani taron yan jarida, wakilin shugaban kwamitin sulhun majalisar ya ce suna goyon bayan wani shiri na kungiyar tarayyar kasashen Afirka na tura tawagar ganin kwakwaf yankin bakin iyakar, ya kuma ce ya kamata dukkan sassan su aiki tare wajen kai zuciya nesa. Mataimakin babban sakataren majalisar ɗinkin duniya mai kula da harkokin siyasa Tai Brook Zerihon na kasar Ethiopia ya gabatar da jawabi ga wakilan kwamitin sulhun kan halin da ake ciki game da wannan batu.
Shugaban hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi kiran da a gudanar da bincike na ƙasa da ƙasa a kan kashe-kashen da aka yi a yankin tsakiyar Congo Kinshasa, ya kuma ɗora wani ɓangaren laifin wannan kan gwamnatin ƙasar wadda ta kasa dakatar da kashe-kashen. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To da farko za mu fara da Jamhuriyar Niger. Kamar yadda kuka ji a shirinmu na safe, yau ne kasashen duniya ke bikin karrama ranar 'yan gudun hijira wacce Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe domin tunawa da halin da 'yan gudun hijira ke ciki ta yadda za a ƙara ɗaukar matakan inganta yanayin rayuwarsu. Wakilin muryar Amurka a Yamai, Sulaiman Barma, ya haɗa mana wannan rahoton.
Jamhuriyar Nijar na kan gaba a jerin ƙasashen yammacin Afirka mafi samun bakuncin 'yan gudun hijira a sakamakon tashe-tashen hankulan da ke da alaƙa da ayyukan ƙungiyoyin ta'addancin arewacin ƙasar Mali da kuma wanda ya samo asali daga rikicin Boko Haram a Najeriya.
Rayuwarmu dai muna cikin kunci ne muke. Babu abinci, kuma ruwa ma ya dan gagara kadan. Yo, yawan mutane ake shine kasuwa. Mun yi yawa, ruwan ne kuma ta yi mana kadan. Bayan wannan akwai tsoron. Amma duk da tsoron, mun gode wa wayannan sojan namu da muke tare da su. Ko sakadare ne tuna ta yawace ko ina nan waje mu dai. Alhamdulillah.
Faifai ne kawai muke ɗin kawo, kuma mu zama su ma su je su yi tsarin ice su kawo. Mu nemi shinkafa ta yi obe, mu zuba, mu ba wa yara, mu ma sai mu haƙura haka.
Hukumar kula da 'yan gudun hijira ta UNHCR ko kuma HCR ta bayyana cewa mutane sama da 200,000 ne aka yi wa rajistar sun gudo Nijar saboda matsalar tsaro, wanda kuma a halin yanzu ke samun kula daga ƙungiyoyin agaji da haɗin gwiwar hukumomin Nijar, in ji Abubakar Yunusa, jami'in hukumar ta HCR.
Mutanen Mali akwai su 60,000 cikin wanda suka yi gudu daga Mali. In kun diba kart kamar na ce map na Niger, kun gani garuruwan da ke Tawa, Tilibiri, cikin garuruwan nan babban nan ne suke, babban wurin nan ne suke. Akwai mutanen da suka hito daga Nigeria wadda yakin na Boko Haram ya tada musu hankali. Su 140,000 ne suke a ƙasar Niger. Kenan kun dauki 240,000 da 60,000 ya kai 200,000 da wasu abu haka. Amma ban ci wannan ma akwai mutanen tun da dama, kamar wasu mutane na Zaire, mutane na Ivory Coast, mutane na Chad da Libya ma, wanda wannan masaloli sun same su cikin kasar, sun zo Niger. Niger ya tarbe su, don dai su masaloli gare su cikin kasar nasu, abun ya kai ma hidda rai saboda shi suka zo nan.
Wasu bayanai na nunin dalilan da ke tilastawa 'yan cirani ficewa daga kasashensu na asali zuwa neman mafaka wata alama ce da ke nunin kusanci tsakanin abubuwan da ke mafarin yawaitar 'yan gudun hijira da na bakin haure, kamar yadda akan iya fahimta daga abubuwan da waɗannan 'yan cirani ke cewa.
An sha gaya mana haka, an kawo aikin da matasa za su samu cikin ƙasa, duka duk wanda zai hawa mulkin shi haka ne yake ga mana. Mai sai dai mu gani kawai duka manda'insu ta zo ta ƙare shiru, ba su samu komi ba kawai. Mu wannan abubuwa duk su ne suke mana ciwo ka.
Irin waɗannan ababe sun sanya hukumar kula da 'yan gudun hijira ɓullo da wasu sabbin matakai ta yadda za a zaƙulo 'yan gudun hijira daga jerin waɗanda ke kan hanyar zuwa cirani ta ɓarauniyar hanya.
Mun huda wani office Agades, sabon office ne. Office nan zai diba cikin mutanen nan da ke gudun nan. In an samu mutane wanda kama ɗan gudun hijira ne, masalolinsu yana kai da masaloli wadda muna kula da su sai a ga abin da za a musu su zamna Nijar, a jara musu harkoci, in suna so su zamna, in suna so su koma gida a taimake su.
Taken ranar ɗan gudun hijira na bana na cewa mu kasance tare da ɗan gudun hijira a duk inda suke. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Allah sarki daya shi muke bautawa kai da ni.
Madalla a gaida Sulaiman Mumuni Barma. Yanzu kuma bari mu leka kasar Libya, inda wani matashi da ya tafi yawon cirana a can kasar ya bayyana halin da ƴan gudun hijira da bakin haure ke ciki a kasar da yaki ya daidaita. Ga Malam Abdulwajid.
Haƙiƙanin gaskiya sunana Abdulwajid Hassan, ɗan Najeriya, ɗan jihar Kano, suna ungwanmu ni ɗan karamar hukumar Gwale ne ga dan ƙaya. Amma a halin yanzu ina Libya garin Misrata. Haƙiƙanin gaskiya VOA Hausa kuna yawan ba da rahoto akan matasa wanda suke tafe-tafe daga ƙasashen Afirka zuwa Libya. Ina yawan sauraron wannan abuwa, magana ta gaskiya ne na biyo hanyar nan na gani da al'amuran suke ciki. Amma abun ba zai musu nutsu ba gaskiya. Mu dai mawalani ne haurawa mu je ko'ina, iyakacin nan mun zo mu nemi abin da muka samu mu koma gida. Amma wallahi matasa suna halaka, matasa suna mutuwa, matasa ba abin da baya samu al'ummar akan wannan hanyar daga Niger zuwa nan Libya, daga Libya wa tsallaka zuwa Italy. Ga suna muna ganin su galibi maza da mata da ƙananan yara. Amma wasu sun kawo shawara suna haƙura, wasu kuma ba su haƙura, su burin su kawai tsallaka wannan ruwan. Wasu kuma sun ma yi yunƙurin tsallakawa, an kamo su kuma ƙarshe su samu a fito su da girin yare su ƙara yunƙurin komawa. Wasu ta tunda ni haka suke rasa rayukansu. Haƙiƙanin gaskiya akwai aiki ja a gaban shugabanninmu, aiki ma ba ɗan ƙarfi ba. Ni dai ban taɓa zuwa wannan ƙasa ba, wannan shine zuwa na farko. Amma gaskiya magana ta gaskiya domin Allah, in zama cikin wannan ƙasar a halin da ake ciki yanzu ba ƙaramin haɗari ba ne ba. Saboda me? Su kansu ƙasar ba kwanciyar hankali balantana, kuma mu da muke baƙi kira kawai da za muke so a ƙara wayar da shugabanninmu su yi ƙoƙarin samar da matasa aikin yi, a samu mutane aikin yi. Misali kamar ni, ina da sana'ata, na iya sana'a, ni maɗinki ne, kusan ma mahaifina aikin ɗinki yake. Amma sakamakon yau mun tsinci kanmu cikin yanayin babu, dole da sanin ba iyalina na tsallo ko na zo wannan ƙasar. Yau ga shi na sha fiye da shekara ɗaya da wata kusan biyu ina wannan ƙasar. Duk da cewa ni fa ba ina kushe wai shugabancin jagoranmu ba Buhari wani ba, sam ai shi ma zuwa ya gaji wannan halin da muke ciki. Ya yi ƙoƙari ma da iya ma ya daƙile yawan kisan kan da ake ta yi. Gaskiya ko ta wannan ɓangaren ma ni na jin jira ne, alhamdulillah. Amma gaskiya mu rasa shugabanni tun farkon al'amari. Duk Afirka gaba ɗaya mu da shugabanni. Wallahi wannan ƙasar Libya babu ɗan ƙasar da babu shi a Afirka. In ma za a rasa ya irin su Angola ko South Africa su ne kawai ke tunani, amma wallahi babu ɗan ƙasar da babu. Akwai ɗan Ethiopia, akwai ɗan Eritrea, akwai ɗan Kenya. Kai wallahi in zan faɗa muku abubuwan da muke gani da idanmu na irin yaran da ake tsallakowa da su, mata 'yan shekara 13, 14, 15 zuwa su yi karuwanci da sa tara kuɗi tsallaka su tafi turai. Allah ya yawa da su. Ya dai kuma ce ƙalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Malam Abdulwajid Hassan kenan daga kasar Libya, wanda ya turo mana sako ta kafar sadarwarmu na WhatsApp na murya Amurka. Akwai abubuwa da yawa da ke sa mutane gudun hijira, kamar yunwa, tashin hankali, annoba, rashin aikin yi da dai sauransu. Shin a ganinku ta yaya za a iya magance abubuwan da bil'adama ke janyowa da ke sa mutane na gudun hijira? Abin da muke so mu ji daga gare ku kenan, sai a kira a bayyana ra'ayi.
Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama, a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. 202-205-2655.
To mun samu kira na farko daga Adamawa.
Assalamu alaikum, kuna tare da Muhammad Lawal daga nan Adamawa.
To Mallam Muhammad Lawal, muna jin ka. Mallam Muhammad Lawal daga Adamawa, ko kana tare da mu? To ina ga layin Mallam Muhammad Awal ya goce. Muna so ne yau mu ji ra'ayoyinku akan ta yaya kuke gani za a iya magance abubuwan da ke janyo mutane ke fadawa wato tarkon gudun hijira. Bari mu je Jimeta.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Muna magana da Adamu Abba daga Yola.
To Mallam Adamu, muna jin ka.
To abin da ke jawo yan gudun hijira su fita su bar kasashe su, wallahi wannan sakacin gwamnati ne. Abin da yasa na faɗa haka, gwamnati zai tashi zai nema kuri'an mutane, ya ce zai muku aiki, zai ba ku aiki, zai gyara makarantu, zai ba da asibitoci, zai kaza, zai kaza, zai kaza. Bayan ya hau, to cike nan sai ya manta da waɗannan talakocin da dama an san talaka, dama talaka ne ba a san da shi za a kula da shi ba. To a kullum yau mutum sai ka gani manya din sai su darna haƙƙin talaka, ba sa kula da talaka, ba sa kula da talaka, sai dai su da kansu, hatta su da kansu ma ko da ba su da lafiya ma maganin su ma ba a Najeriya suke ba, sai su fita kasashen waje su je su jinya kayansu su dawo lamun lafiya. Tuwon gidansu ma in sun ci ma mamako ko da ma gayan ma su tura ma talaka.
To Mallam Adamu Abba daga Jimeta Yola, mun gode. Yanzu kuma bari mu je Kaduna.
Maryam Dauda, barka da lasariya.
Barka ka dai, da wa muke magana?
Sunana Murtala ne, ina kiranku daga garin Rigasa a Kaduna tarayyar Najeriya.
Mallam Murtala, kana lafiya?
Lafiya lau hajiya Maryam.
To menene ra'ayinka?
To ra'ayinmu shi ne cewa wasu lokuta mukan ga kaman gwamnati da laifinta, to amma gaskiya wannan kara abin ya yi yawa. Za ki ga ana ta nuno mutane sun je Sahara, ɗaruruka sun mutu da sauransu. Gaskiya wahala fa ba ta kisa. Ya kamata mutum ya mujajirce mu haƙuri a ƙasarmu. Idan har ba mu iya tsaya mun nema a ƙasarmu ko mun gina ƙasarmu, to ƙasarwa za mu je mu ce za mu samu arziki, in har ba mu samu a ƙasarmu ba, ko ƙasarwa za mu je mu gina. Na farko ko ka tafi ƙasar nan, tun a hanya fa ko wanda na muka kira da shi ya ce wallahi a hanya, sai mutum ya fara tafiyar nan zai gane cewa ruwa shayi ne tsabagen azaba da wahala da ke, sai ya gwammace me yasa ya fita wannan tafiya. Ya ce gara ka zauna a gidanka a anguwa kun rashin lafiya, kai ga 'yan uwanka su duba ka, in wahala ne maƙota su taimaka ma da abinci. Na farko a teku suke mutuwa ko a jara.
To Mallam Murtala kenan daga Kaduna, mun gode. Yanzu kuma bari mu je jihar Ekiti. Salamu alaikum, da wa muke magana daga Ekiti?
Yau kuna magana da Abdullahi daga Ekiti.
To Mallam Abdullahi, muna jin ka.
Yau ni abinda nake fata dai kawai shugabanninmu su gyara. In shugabanninmu suka gyara, matasa ba za su tashi su kai taratan wajajen lajiyar neman wasu abubuwa ba.
To Mallam Abdullahi, kamar ta wani hanyoyi ne kake gani ya kamata a gyara?
Yau hanyoyin da za a gyara, ya kamata shugabanni su ba matasa ayyuka. In matasa suka samu aikin yi, har abada ba za su tsallaka wani waje ba.
To Mallam Abdullahi, mun gode da ra'ayinka. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Agogonmu na cewa karfe 4:48 mun samu wani kiran daga Edo.
Hello, kuna ji na?
Muna jin ka, da wa muke magana?
Na magana ne da Muhammad Zubairu.
To Mallam Muhammad Zubairu, muna jin ka.
To ni abinda zan faɗa shine daga mutane ne. Ya kamata a ringa ba matasa aiki. Kuna ji na?
Eh, muna jin ka.
A ringa ba matasa aiki, ko da kananan ayyuka ne, idan ba za a samu manyan ayyuka ba, ya kamata a ringa ba su ayyuka yi. Bai kamata mutanen 'yan Najeriya suna ringa shiga kasashen waje, suna shan wahala, suna mutuwa a ruwa ko kuma a shahara haka.
To Mallam Muhammad Zubairu kenan daga Edo, mun gode da ra'ayinka. Yanzu kuma bari mu je jihar Port Harcourt.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Kuna da Salisu mai dabino daga garin Port Harcourt.
To Mallam Salisu, muna jin ka.
Ku da ki da
Haji Haji mai wai Haji yanzu ne na kama radio mai san abin da ake yi mun.
Allah sarki. Yau muna son mu ji ra'ayinka ne Mallam Salisu akan ta yaya kake gani za a iya magance abubuwan da bil'adama ke janyo su da ke sa mutane na gudun hijira.
Kamar yake yake haka ne ko kuma dai kamar
ya ko rashin ayyukan yi ko yunwa.
Yawa kamar dai rashin aikin yi ne shine ke haddasa gudun hijira wuce ne sai wata kasa neman aiki. Ya ba kasar sa neman aiki da ake gwamnatocin mu suna mana adalci suna nema mana guraren ayyuka daban-daban to ai da kaga mutum bai ba kasar sa sai wata kasa neman aiki ba har yayin da ga aiki a kasar ka.
To mun gode Mallam Salihu a gurguje bari mu je Kaduna.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Wa alaikum assalam da wa muke magana?
Mai Dauda sunana Alhaji Musa Garo mai radio da koda kasuwar kawo Kaduna Najeriya.
To Alhaji Musa muna jin ka menene ra'ayinka?
To alhamdulillah ni da gaskiya kun san a kodi yaushe idan akai magana to dole da gwamnati za a dora wannan nauyin. Saboda gwamnati ya kamata a ci ta kokarin da za ta samu wa matasa aiki ni da al'ummar kasa kuma su kuma ƴan kasa abin da nake ba su shawara yi koyi ga kanawa kana kasuwanci ko ya yake su kokarin da za su tabbatar da cewa sun kare mutuncin kansu shine kai mafita. Madan Dauda a sharuwa lafiya Alhaji Musa Garo na gode.
To mun gode Alhaji Musa Garo kuma da kiranka za mu dakata sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za mu sake ba ku wata damar ku kira ku bayyana ra'ayoyinku akan wani batun na daban. Kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC agogonmu na cewa karfe 4:51 yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau da jamhuriyar Nijar inda ƙarshen makon da ya gabata ƙungiyar da ke kula da wasan kare kai na taekwondo ta bayyana jadawalin tsare-tsaren da take ciki yanzu haka na shiga wasanni na duniya na wannan gasar a ƙasar Koriya inda Honorable Sumana Sanda shugaban ƙungiyar kare kai ta taekwondo ta jamhuriyar Nijar ya yi bayani dangance da irin manufofinsu na ganin sun taka rakodin a wannan kwamfular musamman ta hanyar dan wasan kare kan nan na taekwondo na jamhuriyar Niger da ya fice da ake cewa alfaga kuma hukumar ta yi amfani da wannan damar domin gabatar ma ɗan ƙasar irin nasarorin da ta samu a tsawon wannan shekara a wasanni daban-daban na ƙasashen nahiyar Afrika da ma na duniya na bangaren wasan kare kai ta taekwondo. Idan muka leka kuma a fannin kwallon fa yanzu haka dai abubuwa na ci gaba da yin kamari wa masu horar da ɗan wasa da ɗan wasar inda Jose Mourinho mai horar da kungiyar kwallon kafa ta Manchester United ke fuskantar bincike yanzu haka akan maganar sarandan haraji da ya kai na tsabar kuɗi miliyan 3.3 na euro. Wannan dai ya biyo bayan irin zarge-zargen da sun kaɓullo ɗan wasanni kamar irin Cristiano Ronaldo da hukumomin karɓar haraji na ƙasar Spain ke zargin yayi sarandan miliyan 14.7 na kuɗaɗen euro wanda matuni aka gayyace sa a ranar 31 ga watan Yuli mai shirin kama idan Allahu ya kai mu gaban hukumomin shari'a na ƙasar dubin yayi bayani. Haka zalika a ranar 11 ga watan Yuli mai zuwa hukumomi na shari'a na ƙasar Faransa za su share fage na gudanar da bincike mai zurfi akan harkan nan na zargi dangance da neman mata da ya shafi dan wasan kwallon kafan nan mace Balbina na kasar Faransa wanda ya kawo ja-inja tsakanin sa da ɗaya daga cikin taurarin kungiyar kwallon kafa na Real de Madrid dan kasar Faransa cewa da Karim Benzema. A wasannin Confederation Cup kuma ranar jiya Litinin da kyar da sudin goshi ne kasar Jamus da ke rike da kofin duniya ta yi nasara gaban kasar Australia da ci 3-2. Kuma za a ci gaba da waɗannan wasannin idan Allahu ya kai mu a ranar Laraba inda Russia za ta goga da kasar Portugal sai kuma Mexico za ta goga da Nouvelle Zealande. Haruna Maman Bako na birnin Kwanne sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Nijar.
To yanzu kuma sai sharhin murin Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Ranar 20 ga watan Yuni ne ake bikin ranar ƴan gudun hijira ta duniya domin jaddada bukatunsu a fadin duniya da jinjinawa dauriyarsu da kuma nuna godiya ga masu masaukin su. Kamar yadda taron 1956 ya bayyana matsayin ɗan gudun hijira, mutum ne wanda ya gudu domin gudun zalunci mai nasaba da bambancin launin fata ko addini ko kuma siyasa da sauransu, wanda kuma yake wata ƙasa daban da ƙasar ta asali domin neman kariya. A shekarar 2016 yawan masu gudun hijira a duniya sun kai miliyan 22, yawan da ba a taɓa samun irinsa ba. ‘Yan gudun hijiran sun fito ne daga ƙabilu daban-daban da addinai da kuma fannonin rayuwa daban-daban, amma duk sun ta'allaka a abu guda, wanda kuma shine duk an raba su da gidajensu, kuma sun gujewa zalunci ne ko kuma tashin hankali har da ma ta'addanci, wanda yake wasu ma garuruwansu amma da shi ya zama fagen daga. Wannan fitina ruwan dare ce wanda ta shafi maza, mata da yara na tsawon lokaci. Yayin da muke bikin ranar 'yan gudun hijira ta duniya, bikin ya mana matashiya da cewa muddin zalunci, rikice-rikice suka ci gaba, tilas ne akwai buƙatar ingantaccen shiri na kai ɗauki. Yayin da muke bikin ranar 'yan gudun hijira ta duniya, bikin ya mana matashiya cewa muddin zalunci da rikice-rikice suka ci gaba, tilas ne akwai buƙatar ingantaccen shiri na kai ɗauki. Shi yasa Amurka take alfahari da shugabancinta na samar da kayakin ɗauki na agajin gaggawa a duniya. Wannan ɗauki na Amurka na samarwa 'yan gudun hijira tsaro da kuma agazawa masu fama da matsanancin rashin abinci da muhalli da kuma ruwan sha da magunguna. Kamar yadda wakilin Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Nikki Haley ta wallafa a mujallar Wall Street, ta ce Amurka ta ƙuduri aniyar tallafawa 'yan gudun hijira 'yan ƙasar Siriya da kuma taimakawa ƙasashen da suka ba su masauki. Ƙudurin Amurka ya kasance na taimakawa waɗanda ke cikin matuƙar buƙatar taimako. Sharhin murya Amurka kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
To madalla a gaida Abubakar Janaidu, yanzu kuma ga labarai amma a taƙaice.
Wani jirgin saman yakin Amurka ya harbo wani jirgin sama marar matuƙi ko drone da ke ɗauke da makamai na ƙasar Iran mai goyon bayan gwamnatin Siriya jim kaɗan bayan 12 daren Litinin, yayin da ya doshi inda jami'an soja suka bayyana a zaman wurin da suka bayyana kenan a zaman wurin da dakarun sojojin ƙawance suke a kudancin Siriya. Jirgin yakin na Amurka ya harba wannan jirgi na drone lokacin da ya doshi wani sansani a kusa da Atamf da ke bakin iyakar Siriya da Iraki, inda Amurka take horas da mayaka waɗanda ke faɗa da 'yan ƙungiyar Daesh ko kuma ISIS. A baya cikin wannan watan ma sojojin ƙawancen sun harba wani jirgin na drone na sojoji masu goyon bayan gwamnatin Siriya a kusa da wannan wurin, a cewar wata sanarwa ta rundunar sojin Amurka a yankin gabas ta tsakiya. Wannan lamari duk yana zuwa ne a daidai lokacin da Australia ta ba da sanarwa a yau Talata cewa za ta dakatar da hare-haren da mayakanta na sama suke kaiwa tsakiyar Siriya na wani lokaci, bayan da Rasha ta ce yanzu za ta ɗauki duk jiragen sama na ƙasashen ƙawance da ke shawagi a zamanin Siriya a zaman na abokan gaba. Wakilan Majalisar Dokokin Amurka sun gana da 'yan jarida yau Talata domin yi musu bayani game da kirarinsu na cewar shugaba Donald Trump ya keta tsarin mulki a saboda karɓar kuɗi daga gwamnatocin ƙasashen waje ta hanyar kamfanoninsa ba tare da izinin Majalisar Dokoki ba. A makon da ya shige, wakilan 'yan jam'iyyar Democrats su kusan 200 suka shigar da ƙarar shugaba a gaban kotu kan wannan batun.
To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau, sai kuma goben Allah kai mu za ku ji abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Ibrahim Alfa Ahmed da ya taya na gabatar da shirin, da Ms. Saida Hamdun da ta haɗa shirin da ba da umarni, da injiniyanmu Mr. Sidrak, ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.